to sarkin Farisa kenan, kowane sarki ya hau Farisa sunansa ainihin Kisra, sai dai iya da sunansa ainihin daban. Idan kuma ainihin Arum ne shi ma iya da sunansa ka ji ana Kaisara. In ka ji an ce Kaisara, to sarki da yake ƙasar Rum ma'ana shi ne ake ce masa Kaisara. Idan ka ji an ce Tubba, kuma sarakuna da suke yankin Yaman kamar yadda Allah kuma da rage da kawo Tubba. Saboda haka da Tubba sunan sarauta ne duk wanda ya hau ana kiransa Tubba. Kamar in ka ji an ce Kakana, to sarkin da shi kuma yake ƙasar Habasha su kuma haka suke kiran ainihin sarakunan su. Saboda haka wannan al'ada ne a ko'ina, kamar a yankunan mu nan in ka ji an ce sarki to ƙasar Hausa ne. Amma in ka je ka ƙasa kamar ko ta Maiduguri za ka ji ana cewa mai ko mai kaza. Ko a nan yankin mu na ƙasar Gombe za ka ji ainihin in ka ji an ce mai kaza ka san akwai yankin da suke sarkin su mai suke ce masa. To haka ita kalmar Fir'auna, kowane sarki aka yi a Misra sunansa Fir'auna. Amma Fir'aunan da ya zamani da annabi Musa asalin sunansa shine Ramses al-Thani, ma'ana Ramses na biyu. To wannan Ramses al-Thani nan shine ya samu ma'ana jinfuda na daula, inda ya kasance a jin daɗin daular a nan da ya fara da'awar ita wannan rububiyya. Ba a taɓa sarki Zabberi irin wannan shi Fir'aunan ba. Saboda haka da wannan kalmar ma'ana sunansa ne. Sannan saboda Zabberancin Fir'auna, sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maganarsu a cikin Alkur'ani a cikin surori har guda 27. Surori har guda 27 da suke maganar Fir'auna da annabi Musa alayhi salam. Babu wanda aka yi maganarsa mai yawa kamar ainihin Fir'auna, saboda da'awar uluhiyya da ya yi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-kibriyau rijali, shi girma ainihin mayafina ne. Kuma na za a nufi duk wanda ya zayi da ni a wajen girma, yanzu Allah subhanahu wa ta'ala al-aisuhu fil nari, zan jefa shi a ainihin cikin wuta. Da haka duk wanda ya da'awa, babu da'awar ta bi girma kamar wanda ya da'awar cewa shi Allah ne. Saboda haka to Fir'auna zabberancinsa ne yasa ake yawan maganarsa a cikin Al-Qur'ani. A wata Allah subhanahu wa ta'ala cewa Fir'auna saboda zabberancinsa ya taɓa gaya ainihin mutanen cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa'aqid li ya hamanu ala dini faj'al li farhan la'alli a'tali ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu min al-kazibina. Kai ai ni ban san kuna da wani Allah ba, eh kai hamanu waziri na na bada umurni na bada oke a gina mini wani dogon bene, wannan benen zan hau in je in leka Allah annabi musa nan, tunda ya ta iya da Allah bari in je in leka in ko zan hango Allah annabi musa. Saboda haka fa alli saran la alliya tadu ila ilahi musa wa inni la azunnuhu min al-kazibina, bi ina da dunsa iya daga cikin ainihin makaryata. Da haka mulki ne, giyar mulki ne, da malamai suna magana komai iya da giyarsa, amma babu ke ta giyar bugarwa kamar giyar mulki. Kudi suna da giyar su, karatu iya da shi ma irin nasa bugarwan, ma'ana kowa iya da irin nasa, amma ba wanda ya fi kama ainihin na ainihin na mulki. Wani idan ya dan samu karatu da gurgudu sai ga ta duniya shi bai ga abu kaza ba, ai abun nan babu shi a Qur'ani, babu shi a hadisi. Yana tumbatsa yana maganar abinda bai san cewa in an je wani bangare shi bai san komai kuma a karatu din. To irin wannan shi ake ce masa ma'ana giyan karatu. Giyan kuɗi kuma mutum sai ya ga babu wanda yake sama da shi, ba wanda ya sai san kwarashi ya yi ta magana kamar yadda muka dinga jin ƙarar malamu. Amma shi ita giyar mulki ta fi kowace giya, saboda ita har gogayya take yi da halara ta Allah subhanahu wataala. Sai ka ji mutum yana cewa ma'ana ba wanda ya sai abu kaza, ba wanda ya sai abu kaza sai shi. To wannan shi ne giyar mulki. Saboda haka Fir'auna giyar mulki sai ainihin ta ɗebe shi har ta kai shi ga wannan, domin yana gaya mutanensa lokacin da Annabi Musa alayhi salam ya zo, yana gaya musu na cewa wai shin ya za ku ji wannan mutumin alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Saboda haka amana khairu min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin, wannan mutumin da ko magana yake yi ba a iya fahimtar maganarsa, wannan mutumin da yake wulakantar sai ba shi da ko gida ba shi da komai, ni kuma alaysa li mulku misra, ba mulkin misra duk yana kashin ainihin mulki na bane. Wa hadhihi al-anhar tajri min tahti, wannan koraman da aka keta a suna gudana karkashina, ni nake izini, nake bada izini su dinga gudana, da haka ni ne za ku hada da annabi Musa. Saboda haka da duka wannan giyar mulki ne. To da ainihin wayannan mutanen yace a taro masu a zo a kure annabi Musa alayhi salam, sai ainihin aka ce wa ja'a sahabu Fir'auna, su wannan masu irin suka zo wa Fir'auna kalu suka ce a inna lana la'azran, shin muna da lada ne in kunna nahnu al-ghalibin idan muka rinjayi mu sannan shin akwai wani sakamako da zaka yi mana ne domin ai ba a aikin banza saboda haka yanzu muna so mu ji menene ainihin sakamakon in har mun rinjayi annabi Musa alayhi salam qala na'am sai Fir'auna yake cewa lalle haka ne kuna da ainihin sakamako wa innakum lamin al-muqarrabina sakamakon ku ku kuna daga cikin makusantana saboda haka babu sakamakon da yake wannan sakamako a wurin dukkan ainihin mai hankali a duniya ko a lahira saboda haka a idan mutum ya zama da cewa abokin zamansa mai girma ne da shi ake yanke shawara da shi ake ainihin komai da komai saboda haka yaji wanda za a ce kai zo in sallame ka in baka wasu yan kuɗi ka tafi saboda haka to innakum lamin al-muqarrabina ku dai in dai kuka samu rinjaye to wallahi kuna da cikin wanda suke ainihin makusantana ba zan zata da komai ba sai da ku da haka suka ji ainihin sun gamsu saboda haka kuma haka take ko a halama ta Allah subhanahu wataala kamar yadda wata aya take cewa fi maqamin sirkin inda malikin muqtadir ma'ana a matsayin da yake kowane matsayi shine mutum ya zauna fi maqamin sirkin a wani mazauni na gaskiya halama ta Allah inda malikin muqtadir a wurin Allah mai iko da haka duk wanda ya zama cewa yana zama a cikin halama ta Allah to ya shi wanda aka ce wa an sallame shi an bashi ko aljanna ko makamantansu shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa lil ladina ahsanu husna wa ziyada duk wanda suka yi aiki mai kyau suna da alhusna aljanna bayan aljanna fa sai Allah yake wa ziyada hamda kari akan aljanna saboda haka wannan wa ziyada din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan cewa ganin Allah subhanahu wataala shine wa ziyada kari akan aljanna har arwato yan aljanna duk lokacin da aka halarci halarata Allah aka zauna to sai an manta aljanna da dadin ta ma gaba dayanta to dan haka zama da Allah subhanahu wataala cikin halal Allah ya fi aljanna dadi saboda haka to zama da mai abu ma'ana shine komai da komai saboda haka sai ce musu wa innakum lamin almuqarrabina sakamakon ku kuna daga cikin makusantana kaza suka ce to ya Musa ya kai Musa imma an tulkiya asaka imma ka jefa sandarkan nan wa imma an nakuna nahnu mulkina ma ma'ana ko mu fara jefa abin da yake tare da mu din nan ko kai kuma ainihin ka jefa sandarka da haka sun bashi zadi kenan shi zai fara ne su ainihin sun yi talanta din sa kenan saboda haka to wannan shine abin da suka ga Annabi Musa qala alqu Annabi Musa sai yake sai musu ku jefa sandarkan naku amrul izni بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق لأك يا جوزي قولنا جسا بينا جسيا لأك سفارة زيفا ناسون تكنا يباس عيني وانا أمسا وما نكون على المحيط على أكون فلما على قوه بالهم وإسريهم يعين لك زيفا إقاون سو دعينهم سندنا سو دومين أرويتو أنت سنجي دمين راقمي سبعين أوتر وايا دمين راقمي لليكو أهكا وانا سندنا دعيني إجيوي دعك توقع سو doji masu tsayin gaske aka zo da su aka zirge da su ainihin za a yi sihirin saboda haka da ainihin yake cewa to ku zefa fa alqalam ma alqaw da suka zefa wannan igiyoyin da sandunan su saharu a ayunan nasi sai suka furta idanu mutane sarfuwa an haqiqat idrakiha ma'ana sihiri da man ya ka suka shi biyu akwai sihirin da ke zama ma'ana yakan canja wani abu zuwa ga wani abu akwai sihirin da kuma bai canzawa ido yake ainihin sihir saiwa shine ainihin ko a wani za ka zana cewa rufa ido akwai rufa ido akwai kuma asiri to shi rufa ido bai canza komai idan mutum ne zai zama na saiwa kamar ya ga abun kamar haka yake to da haka ta wannan sihirin da suka yi kalar rufa idon ne shi sa Allah ya ce saharu a ayunan nazi sai suka sirrita idanuwan mutane daga suka sarrafa idon daga ganin idraki haqiqat idrakiha ga hakika abin da ya kamata idon ya gani sai idon ya ga sabanin abin da ya kamata ya gani saboda haka to an musu badu kenan igiyoyin suna zaune ba sa motsi sandunan ba sa motsi yadda suke haka suke amma sai idan mutane yake musu takayyuri akan wannan igiyan tana motsi ta zama matizi ga sandan ma sun zama ainihin matizai saboda haka to wannan shine sihirin da ma'ana suka yi musu shi kuma wannan sihiri mai canza hakika shine sihirin da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a san wa'isan ayat da yake cewa wata ba umma dun shayinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala malakin babil harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin ta qula inna ma nanu فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فهذاك الله سبحانه وتعالى كتوى سؤالهم متعنى النبي سليمان واتبعوا ما تم الشيادين سمي أبن الشيطان وقوى يعمدهم على ملك سليمان أزام النبي سليمان فهذاك وما كفر سليمان فالنبي سليمان يكافر سبا ولكن الشيادين كفروا sai dai shedan da suka kafurce dan me yu'allimuna an-nasa sihra suna koyawa mutane sihiri su al-banu kenan saboda haka malamai suka ce to ashe sihiri irin wannan sihiri a ma'ana tun me aikata shi ma'ana kafurci yake aikatawa saboda Allah subhanahu wataala ce wa in ma kafara Sulaiman walakinna shayadina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr menene ainihin sihirin da suke koya musu ba wanda Allah ba kai ne babil harut wa marut akwai ainihin wasu wanda suka yi laifi a ruwaya wasu sun ce malaiku wasu sun ce ba su bane da aka ana kiransu Harut wa Marut su ne suke koya mutane irin wa'annan baka'in ainihin sihiri yu'allimuna an-nasa sihr saboda haka suna koya mutane sihiri me wani irin sihiri suna koya mutane ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abinda zai ma'ana raba tsakanin mace da miji ko tsakanin wani da wani abin da ake ce masa karfa kenan saboda haka to wannan Allah ce yake magana akan su akan cewa duk mai aikata shi ya aikata kafirci kai wani sihiri ko wani kulumboto mutum yana da yana cikin soyayya tare da wani sai ya biya tsane shi ko mutum yana soyayya da mata sai ya biya tsane ta ko ita ainihin ta tsane ainihin mijinta to duk mai aikata wannan shine ake ce masa ma'ana sihiri na ainihin kafirci jala ma yafarquna bihi bainal mar'i wa zawji amma Allah subhanahu wa ta'ala ya mahum bi dawrin bina bihi min hadin illa bi iznillah duk abinda kuma ya faru fa to da iznin Allah ne da haka ba abinda mutun ya isa yi ba tare da iznin Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan daga cikin kalansa akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala zaki fadi a cikin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wannan annafasati bil uqadin nan shi ma nau'i ne na sihiri akan samu igiya ayi wasu yan kulle kulle a jikinta a zo a tofa wasu irin maganganu wanda ake ainihin maganganu dai aka surkulle in an tofa a jikin wannan kulle kullin ko a je a samu wani abu ko wannan a je a soke shi ko da kayan kaza ko a samu ainihin wani matsefi a soke kai irin abu mata abun tsefe kan mata a soke a je a samu wani katin dutse a daga a danna a je a samu rijiya a saka irin wayannan abubuwan duk surkullin ana kiransu ma'ana sihiri ne to shine wa min sharri naffasati fil 'uqad kenan saboda haka duk irin wannan sihirin aikata su ma'ana kafirci ne saboda haka to wannan sihirin da suka zo wa shi irin wannan sihirin shine wanda malamai suka sa iya da alamu daban-daban akwai alamar da ake iya ganewa shine mutum da an san mutumin kirki ne lokaci ɗaya sai a ga ya canza saboda haka ya kuma wani halin da kwata-kwata ba a san shi da shi ba to wannan alamar cewa akwai sihiri da aka yi masa a jikinsa ko kuma a mutum ya dinga ma'ana yawan kasalan da ba a taɓa jin irinsa ba kuma lafiyarsa kalau ko wani ciwon kai da ba a taɓa samun ba a ciwon kai ba a samun ta kawai sai irin zabi ne ko wani ciwo a jikinka sai ya haifar da ciwon kai an bincika lafiya kalau babu komai na rashin lafiya a jikinka amma kai ya ki barin ciwo to yawan dukansu ana ɗaukan su alamu ne na irin wannan sihiri da Allah subhanahu wataala ke cewa kafirci ne saboda haka to wannan sihirin da suka musu ainihin ba duhu suka musu ba irin wannan sihirin ba saboda haka shi ma kuma dukkansa shi ma aikata shi ba yi da kyau saboda haka ke cewa saharu a ayunan nasi sai suka sihir su idanuwan mutane wastarhabuhum suka ba tsoro kawwafuhum hai su kayyalu ha hayyatin taqa yayin da suka dinga rayawa wayannan matizai ne ga sunan suna tahowa saboda haka waza'u bi sihirin azim Allah subhanahu wataala ta kai waza'u bi sihirin azim wayannan mutane sun zo da sihiri mai girma amma sihiri mai girma da Allah yake rubi a nan girman fadin yadda ya tsorata mutane ne amma in ba haka ba shi sihiri har abada muhinin wulakantacce ne amma sai Allah ya ce saboda sihirin nasu ya juya taron dubban mutane kowa daga wannan wurin sai da ya ga abun kamar da gaske ne saboda haka Allah ya ce to waza'u bi sihirin azim lalle sun zo da sihiri wanda yake ainihin mai girma na'am
wa awhadna ila musa فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا لرب العالمين رب موسى
نعم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يعرفون وقال حق بدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ولكا تودا اكذو فيلين wannan wurin din kenan da Allah subhanahu wataala ya ce da suka zefa wannan igiyoyin suka canza suka dawo kawai madizai a idan mutane da Allah ya ce auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alayhi salam an in alkiya saka kai kuma ka zefa wannan sandar daka da aka yi maka training kuma bayan wannan karo na uku kenan domin lokacin da Allah subhanahu wataala ya gana da shi bashi manzanci to ya ainihin sai mafi zai musandan ya zefa ya gani sannan karo na biyu da ya zo fadan fir'auna lokacin da suke wannan canjin magana kala fir'auna ma rabbul alamin kala rabbus samawati wal ardi wabaina ma in kuntum mu'minin kala liman hawluhu ala tasmi'un kala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin kala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kala rabbul mashriqi wal maghribi wabaina ma in kuntum taqilun قال إن تخذت إلهنا غير العصر أنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من السالحين فعلى أي أصاه فإذا هي سؤال مبين فولا أولنم فادر فرعون ما لأك أولنم تنزل ياون يسي كذا يسي كذا ليشب بدت سيوا باشريا زيبا سي أين إن فعلقا أصاه سي جيفة سندسة أولا وآك سي فرعون ليزنك قدو ليك أولنم سندع أين إن ونق الناسا كروة سيوا ليك على أي حال duk aka korata amma saboda taurin rai irin nasu abin da aka suka saki hadawa suka ce wannan sihiri ne to don haka wannan karo na uku kenan sai Allah ya saki masa waye ke tuwa to an alkiya saka an zo filin daga don haka zai bi wannan sanda taka fa idza hiya talaqahu sai ga ita wannan sandan tana ainihin hahade ainihin ma ya ake kuna abinda ma'ana suka juyar da hankalin mutane akan ainihin cewa wannan cewa majizai ne tabtali tana hadiye su ma'ana igiyoyin da sandunan duk tana ainihin hadiye su fa qala haqqu sai gaskiya ta fata wa bagala ma kanu ya'maluna abinda suke aikatawa na sirrin nan sai ainihin ya bazi dan haka malamai suka rawaito suka ce ainihin da ya hade wannan sandan ta hadiye dukkan abinda suka kawo shi nan daga cikin abin da ya sa su masu sihirin suka gane cewa annabi Musa nasa ba sihiri ba ne shine bayan ta haɗe wannan sandan wannan laftin raƙumi 70 ɗin ko raƙumi 300 a wata ruwaya to cikinta ko canjawa bai yi ba a kan yadda yake daɗin da haka suka zai ta wannan inda wani abu ne wanda aka kawo in ya ci wannan abin dole a ga cikin ainihin ya buɗu to amma sai zuwa kwata-kwata cikin ko ɗagawa bai yi ba yadda take haka ainihin aka matsi yadda take to a nan ne su masu irin suka gane cewa to wannan ya tafi da izuwa ga wurin Allah ba wanda ya san inda wannan abin suka tafi da haka a nan ne suka gane cewa wannan abin ainihin ba sihiri ne ba ainihin sihiri ba ne saboda haka ma kanu ya amalu fa gulibu fir'auna wa qawmuhu fir'auna da mutanen sai aka rinjaye su wa anqalabu saghirin sai suka juya suna ma'ana kaskantattu saru zalilina suka zama ainihin kaskantattu wa ulqiya sahabatu sajidin saboda haka su wayannan malamai sihirin sai suka ainihin zubu suna masu zina ga Allah subhanahu wataala sun gane cewa wannan gaskiya ne qalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da ubangijin ainihin annabi haruna li ilmihim saboda sanin su bi anna ma sha'alu min al asa abunda suka ga ne sannan nan la ya ta'atta bi sirri bai sai yusuf dan sihiri ba da haka suka mika wuya da haka malamai suke cewa ashe kowane ilimi sanin sa ya fi rashin sanin sa ma'ana saboda su suna da ilimin sihiri ne suka gane cewa wannan ba sihiri bane amma wanda ba shi da ilimin sihiri bai sai bambanta wannan na sihiri bane wannan kuma ainihin ba na sihiri bane aiki da mummunan abu shine ainihin aka hana dan ka sani ba ka aiki da shi Allah ba zai tambaye ka me yasa ka san abu kaza ba aiki da shi shine aka hana shi yasa ko kuma wanda ya imani da mai aiki da shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a wani hadisi yana cewa duk wanda ya dau kafa sai ya shigo din boka irin wannan duba da irin wannan sirrin da ake yi to ibadarsa ta kwana 40 ta zube balle shi kuma wanda zaman da yake yi aikin sa kenan mana irin wayannan munanan ayyuka saboda haka to shine yake suke fadi a nan sun gane cewa wannan ba sirri bane amin nabi rabbil alamin rabbi musa wa harun ubangijin annabi musa da ubangijin annabi haruna saboda annabi musa da annabi haruna tare ainihin suka yi da'awar su tare aka ainihin ba su manzanci an ba annabi musa alayhi salam manzanci a wannan lokacin ya rokawa ma'ana shi dan uwansa ainihin annabi haruna saboda haka ka aika wa annabi haruna ma Allah ka sanya ya zama cewa ya zama ainihin waziri na da haruna aki ushfihi azri wa ashriku fi amri kai na safiya kafira wa nazkura kafira inna kunta bina basira sai Allah kuma da yake cewa qala qad jitu laka ya musa roƙon da kai a aiko dan uwanka annabi haruna saboda haka an ainihin maka izini an ci ba an bashi ainihin manzanci saboda haka aka yi zama shine a wazirin sa kuma malamai suka ce kamar yadda ya fadi a ainihin dalilin da zai Allah ma nake so ka aiko annabi haruna saboda ainihin a shi annabi haruna magana ta bi da wafita saboda haka yasabu qawli wa anni waziran min ahli Allah ka warware min tukun abin da yake ainihin baki na harshe na ya zama ina magana ana ganewa sannan kuma ka aiko annabi haruna ya zama dan uwana ya taimaka mini a wajen bayani shi yasa a sama jin wani ke cewa wala ya kaji bi magana kuma ba gane ta ake yi sosai ba domin aro ta cewa shi annabi Musa alaihi salam idan ainihin ruwan sa ya baci ma'ana ruwan sa ya baci sosai sai harshen sai ya kara dadewa sai ya zama da cewa zuciyarsa ta yi kunci sai ya zama ainihin kamar yadda ya rike kan ainihin dan uwansa annabi Haruna da ya dawo samu ana bautawa ainihin dan maraki ya kayin yar ciki to ya fi umma la ta kufi ni yati wala birasiya inni kajidu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarkum qawli saboda da yazo ya rike kansa ya rike masa gemu sai yana cewa bayan na tuka ba su aidin suna bautawa wannan aidin dan maraki to idan irin wannan aidin alama yana cewa irin sai fati magana su aidin ba ta fitowa saboda haka to shi yasa yake cewa a baki annabi Haruna ya zama wazirin sa dan ya isar da bayani inda bayani ne ga garin isa haka kuma Allah ya tato ya karbi wannan ainihin kira nasa duk da malamai suna cewa abu shi Allah ya nufin shirya shi sai ya shirya shi a yadda ainihin kai kana ganin kamar haka ne amma already Allah ya riga da ma haka ya shirya shi dama Allah ya rubuta annabi Musa annabin Allah ne wa kuma manzon Allah annabi Haruna annabin Allah ne manzon Allah ne amma ga dalilin da yasa za a isar masa da wannan ainihin sako din saboda shi annabta duk annabin Allah tun kafin a halitta shi ba an halitta shi a matsayin annabi ne babu wani wanda za a ce yawa ya waye gari ko an roka masa alfarma a ranar ya zama annabi ko kuma ainihin saboda yawan ibadansa ya girma an bashi annabta a walaysa nubuwatun muktasaba ita annabta ba neman ta ake yi ba Allah ne yake ibadata min fadlillahi fi man yasha saboda haka yake cewa rabbi Musa wa Harun ubangijin annabi Musa da ubangijin annabi Haruna na'am
qala bil a'udhu amanu قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لأصلبنه أجمعين
نعم قال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة تخرج منها أهلها فسوف تعلمون لو قد أن أيديكم أرض لكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين قال فرعون sai Fir'auna ya gaya su wa'annan masu sihirin da suka ce sun tuba sun bi Allah annabi Musa da Allah annabi Haruna sai ke sai musu a amantu bihi shin za ku yi imani da shi Musa nan kabla an azana lakum kafin da muku izini ana nidin nan ai in ma imani za ku yi sai na muku izini inna hadha alladhi sana'tumuhu wannan abin da kuka aikata lamakrun wallahi ma kirsi ne makarkumu da kuka aikata ma kirsin sa fil madinati a cikin wannan garin daman shiryayyen abu ne kun zaga kun tattauna da annabi Musa cewa za a zo a taru ayi kaza an turo shi ya zo gabana ya nuna wannan sandan saboda a kira mutane in an zo an taru ya nuna wannan sandan kuma ainihin ku bi shi saboda haka sai fassara abin da cewa su ma masu irin yankin duk sun shirya wannan abin ne da makarun makarfu fil madinati kun yi kuma wannan zikr zumina a'laha don ku kori mutanen garin tunda ku barin isra'ila kuna so ku karbi mulkin wannan garin kenan zikr zumina a'laha fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku zama ya nalukum minni abin da zai same ku daga wurina me zan muku shi ne laukatti anna aydiyakum wallahi zan yayyanki hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin abisa sabani ma'ana in yanke hannun dama in yanke kafar hagu sannan daga baya zo in sake yanke kafar hagu in sake yanke hannun ainihin dama min da sabani dai kenan saboda haka wannan shi ne azabar da zan muku min khilafin thumma la usallibannakum sannan bayan na gama wannan kuma sai in tsire ku azma'ina gaba daya ma'ana a samu itace ma'ana bishiya ko wani abu ma'ana abinda da yake cewa tsirewa a tsire mutum ayi kaman cross saboda haka haka zan muku ainihin tsire ku bayan an muku wannan ayanka din saboda haka thumma la usallibannakum azma'in gaba dayan ku qalu
inna
قالوا إلى ربنا منقلبون وما تجدوا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ثم ذاك قالوا يسكتوا إنا إلى ربنا منقلبون أي إن بعد موتنا بايا متوم بأي وجه كان كما تكشم وزيره وكوينك وكومين بكدامة تو إلى منقلبون ما سكما وانا إلى ربنا إذا توبكتموا fil akhirati zuwa ga lahira tunda wurin za mu koma to ba ma shakka ba ma tsoron abin da ainihin za ka yi mana kuma ta ki mu minna kuma ba abin da kake ki a wurin mu nan illa an amanna bi ayati rabbina saboda mun yi imani da ayoyin ubangijinmu lamma za'atna inda wannan ayoyin suka zo mana saboda haka to lokacin da zaka aikata wannan aikin rabbana afriq alaina sabran sai zo koma kuma suna istighasa zuwa ga Allah kenan ya ubangijinmu afriq alaina sabran ka ainihin kwararo mana haƙuri inda fi'ili ma ta wa'ada hu bina inda yake aikata inda zai aikata abin da yake mana narko da shi din nan li Allah na rija ku fara saboda kar mu dawo kafirai dan in ba su yi haƙuri ba saboda haka abin da yake zai aikata nan sai ga ainihin mutun ya fasa abin da ainihin ya faɗi da ya ce ya yi imani da Allah ko ya za a yi da shi a yi masa da an zo an fara aikatawa sai ga ainihin mutun ya fa ya ainihin kasa da haka dan suke roƙon cewa Allah ka kwarara mana haƙuri abin da yake zai aikata nan ko ya zo aikata shi kar mu dawo kafurai kamar yadda ainihin abin yake faruwa ita malamai suka ce idan mutum ya samu kansa a cikin irin waɗannan hali guda biyu ma'ana iya da zaɓi idan misali aka ce ko ka zo ka yi imani da Allah a take ko a ainihin yanka ka to kana da zaɓi in ma ka ainihin yi shahada ka yi shahada ka nuna musu ka kafu a yi duk yadda aka yi da kai saboda haka duk yadda aka yi da mutum in ya mutu ya mutu ainihin ya wuce aljanna direct idan kuma misali aka masa wannan magana sai sai a to ai gaskiya ne ya kafurta kawai amma zuciyarsa bata kafurta ba saboda haka to wannan sai ainihin aka ce to wannan ba abin da ya shafi imaninsa kuma Allah ba zai kama shi me yasa ya faɗi wannan abun ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa a wata aya cikin Qur'ani ke cewa a duk wanda ya hakan ta same shi ma'ana in mutum ya kafirci da gangan to Allah zai kama shi amma illa madukriya wa qalbuhu mutma'innun bil imani sai wanda aka tilasta shi ya faɗi kalman kafirci amma zuciyarsa fa tana nufe da imani to wannan shi ba abin da ainihin ya same shi kamar da wani sahabi daga cikin sahabbai an tare shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa sai dai ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zagi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi musulmi ne da haka aka ta in ba haka ba ga abin da za a yi masa akai wa dan uwansa yana gani saboda haka sai ya zagi Allah din ya zagi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam a gaban su sai suka zake shi tabi da yazo guri manzo Allah sai ya kama kuka sai ya kama kuka ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya same ni ga abin da ya same ni sai ce amma lokacin da ka aikata wannan abun ya zuciyarka take sai ce wallahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kida imani kawai na fa'a ne saboda kanka kake ni sai manzo Allah yake cewa to ko gobe suka tare ka suka fadi akan ka fada ka tafi a wannan gurin ba abin da Allah zai yi maka saboda haka to akwai wannan kofa a musulunce saboda zuciya ce Allah yake aiki da ita ba ainihin abin da ya shafi baki ba da haka da wanda ya yi faɗi amma zuciyarsa ba ta imani da Allah da manzonsa ba to da ma ya yi faɗi din saboda zuciya Allah yake hukunci da ita saboda haka to su wayannan ne suka yi ainihin ba da kansu a matsayin ma'ana shahidai kenan saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake sai ki roƙon Allah Allah ka ba mu haƙuri yadda ainihin zai kasance ba za mu tsorata ba kamar kisan da ake faɗi kutula ashabul ukhdud din da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akwai wani ainihin kafiri da ya tona ma'ana katin rami ya zama da cewa duk wanda ya imani sai ya kama shi sai ya zai baya cikin wannan wuta din saboda haka akwai wata matar da take ɗauke da yaro ga wutan na ji ta zo ainihin faɗa wuta saboda haka sai tana ji wa yaron ainihin a tsoron ko tausayin yaron saboda shiga wutan duk wanda bai imani da shi ba sai dai shiga wannan wuta din saboda haka yaron yana da cikin yara jarirai suke magana yake sai mata ya umma ya da cikin tsaya ba za ki fada wutan nan ba aini alzanna nake hangowa a cikin wannan wutan saboda haka sai tsalle ta fada cikin wannan wuta din saboda haka da duka irin wannan abu ne wanda kafuran da sun aikata shi fiye da ainihin kima saboda haka sai ke sai musu a aini suke cewa to Allah ka ba mu haƙuri a irin wannan lokacin kar mu zama ainihin kafurai har zuciyar mu wake ta karkar ta koma ainihin kafurci din rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimina kuma ka dauki ranmu muna ainihin musulmai saboda ita kalmar islama wata kalma sai wacce take mai matukar alfarma wato idan mutum ya tsaka yana matsayin musulmi ordinary musulmi to ba kalamin gata zai gamu da shi a lahira ba balle mutum ya mutu yana mumini balle mutum ya mutu yana muhsini ma'ana bayan islama din ya kai makamul imani ya kai makamul ihsani saboda ainihin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ainihin alamun jama'a illa man takaza illa ar-rahman ahada duk abin da kaga sai ana cewa ana bada alfarman sa a lahira ana ba tikitin sa ana yafiyar sa to illa man takaza illa ar-rahman ahada sai wanda ya riki wani alƙawari mai girma a wurin Allah wani alƙawari ne shine wanda yace la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma har ya mutu da wannan kalma din saboda haka to Allah ka dauki ranmu musulmina muna masu mika wuya a gare ka a matsayin mu na ainihin musulmai na'am
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليسلموا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم
نعم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فقال هكا وقال الملأ من قوم فرعون من يموت عن فرعون النم سوى جاء فرعون له أتذر موسى شن ذاك بر موسى وقومه لموت عن نساءهم ليفسدوا في الأرض شبرنا أبان كتا bid'a ila mukhalafatika amma shine su kira zuwa ka saba maka waya zaraka ya barka wa alihataka da allolinka wa kana lahum sana'a wa kana sana'a rabbum asnaman tizara ya mutu yan kananan gumaka ya abuduna hada suke bauta mata wa qala sayyidi ana rabbukum nina ubangijinku wa rabbu ha da ubangijin su wayannan gumakan walidha qala ana rabbukum al'ala shi sa wani gure ke cewa ni ubangijinku madaukake saboda haka suka zuba fir'awan kenan qala sai ke cewa sanaqtulu abna'ahum da sannu zamu kashe ƴaƴansu al-mauludi da namijin da aka haifa ونستحيي نساءهم مبارك عينهم ما تعينسهم سوى العينهم سننقم العيوكا كفيل نادهم من قبل كما يدمك مسوء أبايا سوحك عينهم زام سننقم العيوكا سوى الشيء فرعون يا عينهم كما يدى الله سبحانه وتعالى كتوى إن فرعون على في الأرض وجعل على عشي آية صديق ضائفة منه يزبه أبناهم ويستحيي نساء منه كان من المسلمين ونريد أن نمن على الذين سبقوا في الأرض ونسألهم أئمة ونسألهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنود منهم ما كانوا يحذرون ثم ذاك الله سبحانه وتعالى يوم كان يكتب ودع من شيء فرعون يعيد لقاء أبايا كسعلا في الأرض وجعل أهلها شيئا يا سنيا متانا دورا كسعى لوكس بنغري ودادهم dai bangaren yana azabta da su sai kuma ya maida su ainihin tallele wa yuzabbi abnahu wa yastahi nisa'ahum wa inna saboda haka yake fadin wannan magana sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa nuridu annamunna muna so mu yi kyauta har da dinin su bilardi ga wannan wanda ake ganin su masu rauna nan su banu isra'ila wa nas'aluhum a'immatan musanya su jagorori wa nas'aluhum warithina musanya su za su gazi فرعون ده متعلنسا معناه ملكين بايان كسام ثم ذاك سيالة سبحانه وتعالى يسا فرعون ده عمين دي كينا متولن عذابا ينك مزا ينك يبرماتا اكي تيوان من ينك ينك مزا سوزك يمسو ايكي نكربي مزا سوزك فاركاري واتكين بلو اسرائيلا اني شكرو ديوا اكي تيمسو كي كان تيانك مزنن ننجبا كينا موزامي ايكا كينا سند باسو ده مزا دي sai fir'auna ya ce yanzu ga dabarar da zai yi abinda zai yi shine a wannan shekarar a yanka maza wani shekara kuma in ta zo sai a bar su in wata shekara ta zo sai a sake yankawa in wata shekara ta zo a bari ba za a yanka ba saboda haka annabi haruna alayhi salam wan annabi musa dama ya girme shi da shekara ɗaya ne shi an haife shi a shekarar da ba a yanka ne saboda haka fir'auna ya dake yanka shi sa shi ba shi da wani wahalan sai an boye shi sai an yi kaza da shi saboda haka shi ba a yanka a wannan shekarar annabi Musa kuma shi wanda shi ne kuma ake Allah kenan shi ne komai yake kansa sai aka aibe shi a shekarar da ake yankan saboda haka da aka aibe shi a shekarar da yake yankan sai Allah ya ce to kai kuma kai ne yankan kai ne zaka rene shi saboda haka da aka aibe shi a wannan shekarar mahaifiyar tana tsoratai akwai masu kewayawa da an ce mata da suke to dama an wakilta masu kewayawa a gidan har sai lokacin da aka ga ta aihu kawai sai a shiga cikin gidan sai a ce kawo jariri da kika haifa da an gama ta ne shikenan sai a far mata da an ga namiji ne sai ainihin manyan zabaniyan su ne su yi gaba da shi shikenan sai a je a yanka shi an aibi annabi Musa jikin sa yana rawa mai jin tare sai yadda za ta koye shi saboda haka a wata ruwaya aka ce ma lokacin da suka shigo gidan ta dauke ta ji za ta kaya cikin wata tukunya mai tafarfasa bata ankar ba saboda haka dai Allah ya sa bai gone ba suka fita aka sai ai bata aihu ba saboda haka aka saki fito da shi to a ran sai Allah kuma da nake cewa wa auhayna ila ummi musa an arbihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa za'iluhu min al mursalin fa taqadahu al fir'auna li yakuna lahum aduwan wa azana inna fir'auna wa hamana wa zudu ma kanu qadin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa sai ne wa mahaifiyar annabi Musa wahayi amma wahayi ilhami ba wahayi na annabta ba sai muka sai an arbihi ki shayar da shi na yan kwanaki fa idza khifti alayhi in kika ji man tsoro to ga abin da zaki fa alqihi fil yammi ki zai ki dai ba cikin koki wannan hukunci in ba Allah ba wai sai yi shi kana jin tsoron dan ka zai halaka amma an sai ka zai ka dauka ka zai fashi a koki saboda haka fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi saboda haka da Allah ya san hukuncin babba ne sai ya ce masa wala ta khafi amma wala ta hazani kar ki ji tsoro kar ki bakin ciki inna raduhu ilayki za mu dawo miki da shi wa za'iluhu min al-mursalina sannan za mu sanya shi a cikin ainihin manzanni saboda haka wannan aya tana daga cikin ayat da malamin balaga suke magana akan ta wani mutumi yana magana akan wasu baituka wai sun yi basira sun yi kaza sai wata mata take ce masa kai haba Allah ina ga basira ga wata irin magana yar kadan wanda ta hada abubuwa daban-daban a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ainihin wala takafi wala tahzani inna ratu ilayki wa za'iluhu min al-mursalin sawa ahina ila ummi musa an arbihi wannan ayan ta hada ainihin amri an arbihi fi amrin ne wa ahina ila ummi musa an arbihi fa idza kifti alayhi saboda haka wannan kuma khabar ne fa idza kifti alayhi fa alqihi fil yammi shi ma ainihin amri ne wala takabi nahyi ne wala tahzai nahyi ne inna raddu ilayki bishara ne wazailuhu min al-mursalin shaba bishara ne duk dubi magana kala kala a aya guda dai sai Allah ya hada su ya ainihin kawo su saboda haka to shine Allah subhanahu wataala ke mata wannan magana inna raddu ilayki zamu dawo miki da shi kuma sannan zamu sanya shi a cikin manzanni saboda haka da Allah ya gaya mata haka sai su aka yi mata dan akwati garami aka je aka ainihin da sa shi kuma a cikin wannan yamme wannan tekun wannan kogin aka saka shi aka sake kuma ruwa ya tafi da shi tana gani saboda haka shi yasa malamai suka zo cewa lokacin da ainihin Annabi Musa alaihi salam da shi da Sayyidina Khidiru suka shiga wannan kwale-kwalen nan saboda haka da Sayyidina Khidiru ya dauki gatari ya fasa wannan kwale-kwalen sai Annabi Musa yake masa aka rakata hal tukrik ahlaha laqad jidtu shi al-nukra ya kai kadiru ya zaka fasa wannan kwale-kwalen kana so ainihin a ta halakar da mutanen ciki ne saboda haka baka tsoro kaza 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 da lokacin da yazo bashi amsoshin sa a can gaban ayoyin aka sai ai sai da ya gaya masa shi sai masa ya kai Annabi Musa ka manta da lokacin da kake jariri aka dauke ka aka saka ka a cikin nan akwati aka zefa ka a cikin ruwa Allah bai halaka ka ba sai yanzu ne kawai don an fasa kwale-kwale zaka halaka saboda haka to wannan ma'ana shine Allah subhanahu wa ta'ala ya zai azefa shi a cikin wannan ruwa da wannan dan akwati saboda haka falta kadahu ali fir'aun li yakuna lahum aduwan wa hasana saboda haka sai mutanen fir'aunin suka je kuma suka tsince shi a wata ruwa an sai da ruwan ya kawo sai kawo shi dan gaban wannan kogin da shi fir'aun yake tinkaho da shi yake cewa wa hazin al-hawd tadri min tahdidin dan ya sa an tsaga masa koguna har cikin gidan sa kogin zai zo ya bi yayi kwana sannan ainihin ya tafi to bayi sun fito sun zo bakin kogin za su dan diba da safe sai zo ga dan akwati a tsakanin bishiya da kuma ainihin cikin ruwa sai suka tsinta suka dauka saboda haka sai suka kai wa ainihin matar shi fir'auna ita kuma bata haihuwa ba sai suka cewa an kawo kuma gashi na miji ne fir'auna ya zo yanka shi sai matar ta ce walaka la taqtulu kar ka ainihin kashe wannan yaron nawa wannan yaron ina son sa saboda haka sai ya hakura saboda yana jin maganar ta sannan suke cewa wannan ma sai ko daga wani yanki daban Allah ya kawo tunda a ruwa ne ba dan yankin nan bane ba saboda haka sai ya zama cewa a burre nan shi fir'auna kenan sanadin zuwa sa gidan fir'auna kenan ya fir'auna ya rene shi har ya girma kayan mulki yake sakawa yana hawa dawakai yana jin dadi irin ainihin na masu mulki saboda haka wata ruwa malami suka ce dalilin da ya sa ma harfin sa yana ne fir'auna ne da ainihin ya ga yaron kaman ainihin yana da fahimta ko tsawwa sai suke sai masa ai wannan yaron bai ma san me yake yi ba sai su zo a kawo wuta a kawo dibino a bashi aka me zai dauka a kawo dibino a kawo wuta Annabi Musa yana karami ya zo dauki dibino ya ci sai mala'ika ya ture Harun sai ya dauki wutan sai ya sa a bakin sa saboda haka kenan yaro ne bai san me yake yi ba da haka to wutan shine ta masa harshen sa har ya zama magana nasu ainihin tana wannan lankwashewa saboda haka to wannan shine abinda dalilin zuwan fir'auna ke Annabi Musa kenan gidan fir'auna saboda haka malamai suke magana suna cewa izal mar'u makhluqan idan aka halitta dan adam da ainihin shakawa to duk yadda aka yi da shakawa ainihin zai tafi idan kuma da sa'ada ne da sa'ada ainihin zai tafi zai ke cewa fa musa allazi rabbahu jibrilu fa musa allazi rabbahu fir'auna mu'minu wa musa allazi rabbahu jibrilu kafiru doyi musa biyu aka yi a zamanin da shi musa na banu isra'ila da kuma musa samiri wanda Allah yake magana sa cikin qur'anin nan saboda haka shi Musa Samiri wata ainihin mazina ta bai sayar da shi aka rasa addini aka rasa mai sayar da shi Allah ya aika mala'ika ya zo ya rene shi yana ainihin bashi ainihin abin da zai dinga tsotsa har ya girma a hannun wannan mala'ikan ya girma saboda haka ya san wasu abubuwa na mala'iku har ya san ainihin mala'ika Jibril dokin sa inda ya taka ma'ana wannan wurin yana rayuwa saboda haka har ya ɗebi wannan kasan yake zai jefa akan wannan ainihin wannan dan malakin da yayi har dan malakin fa sai ya dinga kuwa ya dinga ainihin kuka idan dukkan lahu kuwa ya san duk abin da ya tafi ainihin mala'iku amma sai ya zama kafiri shi kuma wannan musan fir'auna ne shugaban kafiran duniya ya rene shi amma shi kuma ainihin mumini saboda haka to Allah idan ya nufin zama mutum mumini duk yadda aka yi mumini ne in ya nufin zama mutum kafiri kuma duk yadda aka yi kafiri ne wannan halitta ta zama shi'ar Allah subhanahu wataala abinda ya ga dama ainihin yake yi saboda haka to wannan shine abin da fir'auna yake musu na kashe ainihin ƴaƴansu sai ke cewa sanatul abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum za mu bar ainihin matayensu wa inna fawqahum qahiruna wallahi mu dinnan masu rinzaye ne akan su wayannan banu isra'ila qadiruna masu iko ne kuma saboda haka fa fa'alu bihim zalika haska musu wannan fa shakabanu isra'ila banu isra'ila sun kai kukan abin da ke faruwa zuwa ga annabi Musa alaihi salam akan Allah ya kawo musu ainihin dauki na
qala musa liqawmihi ista'inu billahi wasbiru inna al-ardha lillahi yuhyiha ويستخلفهم في الأرض فينظر كيف تعملون.
نعم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والآخرة للمتقين. قالوا أوذنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال أتي ربكم وأن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قالوا يسكتي قال موسى أزاي موسى سيسي لقومه كمتا ننسى استعينوا بالله واصبروا كنا يمتل وقود الله مقوي حقوري على عظام وبكى السوتر ونن دسي عينين أي كتاوة أقوي حقوري أبسا ونن السوتر ون إن الأرض لله سود أتقصى تعالى يورسها ينا قادت إذا معنى فيها ينا باع من يشاء ون يقلع من إباره لقسم باينسى لكن دو أن الله يقلع ما زي باشي ملكي wanda Allah ya ga dama zai ba shi dukiya saboda haka zabe da Allah subhanahu wataala inna rabbaka yabsu lika yizuka gidan da kake sha wa yabdu saboda haka yake ya musu wannan wal aqibatul mahmuda lil muttaqin Allah amma fa karshe mai kyau abin yabo ya tabbata ga masu tsoron Allah subhanahu wataala har abada kenan ba farko ake dubawa ba karshe ake dubawa idan karshe yayi kyau to koda farko ainihin bai kyau ba to ainihin abun yayi dadi amma idan farko yayi kyau karshe yayi kyau to wannan shi yafi dadi amma idan farko yayi kyau karshe bai yayi kyau ba wannan shi yafi kowanne muni domin dan zaman da mutum zai yi a duniya wato in ba ma dan Allah yana so ya tunawa dan adam abun da yayi a duniya ba to da bai kai ma ya tuna shi ba idan aka kwanta shi da zaman da zai yi bayan ya bar ainihin duniya shekara 80 zuwa 100 to ina zaka lissafa shi da shekaru miliyoyi ko biliyoyi saboda haka to wannan kawai dai Allah zai tuna maka duniya saboda ka san abin da ya faru ne in mai kyau ne ka tuna in mummuna ne ma ga wanda bai da sai ba shi ma ya tuna amma ba da haka ba wallahi zaman duniya bai kai ma mutum ya tuna shi ba in aka tafi ainihin lahira saboda haka to shi za ka da dan kankanin zama ya sa mutum ya bata ainihin babban zaman sa na ainihin lahira saboda haka wal aqibatu lil muttaqin karshe mai kyau ya tabbata ga masu tsoron Allah subhanahu wataala qalu sai suka cewa mai Musa uzina min qabli an ta'tiyana kafin ka zo mana ma an cutar da mu wa in ba'di ma titara bayan an aiko ka matsayin ka na annabi ma an ci gaba da cutar da mu saboda haka to abun ya mana yawa ma'ana kenan an ƙara ninka cutarwan da su banu Isra'ila suka ce ai annabi ya bayyana cikin su annabi Musa gaji sai kiyaye ta saki kinguwa saboda haka uzina min qabli an ta'tiyana wa in ba'di ma titara qala asarakukum annabi Musa sai yake cewa ya kusata ubangijinku an yi wulika a duwa kuma ya halaka shi wannan makiyin nasu shine ainihin Fir'auna wa yastaklifakum fil ardi ya halifantatta ku a ainihin bayan kasa ku zama ainihin ku ne jagorori saboda haka fa yanzu ra kai fa ta'maluna sai Allah subhanahu wataala ya duwa to ku din kuma ya kamun dole yin nafu yake da haka tunda shi ga yadda aka ba su ga yadda suka yi to kuma za a ba ku a ga ya kamun dole yin nafu yake domin shi ainihin abin da ya shafi mulki ko dukiya da makamantansu mafi yawan wani abu kamar abin da Hausa yake cewa na zaune gwanin kokowa ne shi an bashi ba a san yadda ainihin zai kare ba wataƙila garaba wanda ake zaki din saboda haka Allah sai yake musu magana kenan karfa su suka baki Fir'auna za a halakar da shi kuma za a ba ku amma za a ga ainihin kuma kamun lu da yin naku fa yanzu ra kai mata amaluna alhamdulillah za mu fara wuri da rasul kada kai mu tsora inda muke kuma tambaya
Thank you.
bayan sallar asham
na'am
to ita nafila dare ba ta karewa
na'am
eh amma dai idan mutun yi asham ko bai sake nafila babu komai amma idan ka sake dora nafila babu komai akan yi raka'a duma ai nafila ana raka'a duma idan kuma zaka yi Allah zai sake saka yi nafila raka'a duma ba yawa amma ita nafila da ke ba ta tafiya yau amma dai abinda wasu malaman suke magana amma za mu rasu ba su sallan su rama da wala ni dai riyala ba mai ne ida wa yuna rakata ne ko sai bai ida ashar rakata bai tar kai akan raka aini 11 ba wannan hadisin da aka kawo din to shi ne malaman suka rasu kuma ko da wannan hadisin da yana aiki a hakan ai ko ba inda yake kuma kar kai rakau'in da suka fi hakan yawa din tunda shi na gila ne ba shi da aini kiya za ka mutum zai yi ashar kuma sai ki dora aini mun na bilbilin sa kawai da abinda ba a yi idan mutum ya shafi idan mutum ya yi wuturi ne ba a sake wuturi za ku fara shi da yake to sai da mutum ya dinga wuturi ba ko sai yana kira a jiya
to mun ta ta da wala to mai yana so a yi da ruwa yayin da ya yi da ake cikin Qur'ani in kala sai ne ku ya yi da Allah ya fara suna ne jira amma kuma yana so su ga ayo bayan da ne ku wuce ne da ya yi jira
da mai yadda ake idan mutum yana karanta ayoyin da yasa ayoyin da ake sura a take sai tafi kasan da yasa sura kuma sura guda ɗaya ba biyu ba dan yasa sura in tasbihi yayi in ayoyin azzatu wa jallati ka mama sama wa rabb alifa wa ana min mushrikin du kuma karantawa
ne
ya karanta wannan sai ayoyin ya saki miƙewa ya tsaya domin a kaida malamin suka ce ai ko da ma ruku yake so yayi to dai wannan sura ana so ya take karanta ko aya ɗaya ne bayan wannan sura ko aya biyu ne sannan yayi rukuin sa eh dama ga ka faɗa ma yawa ko da bai son karantawa ba kenan balle kika dama yana sai son karanta ne ko to ko da bai son karantawa bai ne karanta ayoyi bayan sura ba aka ce mutum haƙi ne yake tashi ne bai karanta wasu ayoyi sannan yayi rukuin yawa amma abinda ainihin manyan malamai suka yi magana a kai shine yakan halatta idan aka duba shi ta wani bangare ma'ana bangaren da ake dubawa shine amma ba irin na kwanan da na kashi da su nan ba yawa domin cikin ya shigo da wasu abubuwa daban wanda ba su da abin da zai kubutar da su amma sana'ar POS da irin wanda muka sani kafin a shiga wannan era ta kashi da su nan to shi ga malamai sun bar rashi saboda sun ce ba abin da ake tazi da wuce kudin ɗawainiyar ka ba da ɗan riba da za ka samu na wannan ɗawainiya da kake yi saboda ka aiki kake yi kamar aka biya ka domin ina kamar na yi wannan magana ba don cewa ni ma da ina kamfata wan cewa bai halatta ɗin ba amma sai na ji Sheikh Sharif Rahim Sale Allah ya saka masa kai ya yanke fatawa ya ce ya halatta to ni waye ni dole in yi tazuri akan nawa in koma na wannan manyan masu wannan shi ne abin da ainihin ake wani abinda ake so har abada ga duk wanda ya zo mu kallabe wanda zo mu kallabe shine wanda dole sai kai koyi da malamai ka rike wani malamin da ka tabbatar na Allah ne ka tabbatar mai ilimi ne kuma kai da ilimin sa kawai ka rike fatawar sa ko manyan malamai da jini aka suke tafiya aka aka suke tafiya shehi na wani wani ya fi ni kaza na san ya fi ni tsoron Allah ya fi ni kaza ya fi ni sanin komai ga yadda ya yanke to na haka ni ina kan wannan fatawa din saboda aka kawo huta yawwa saboda aka wannan shi ne abin da ba za su yi amma abin da aka kawo bayan kashi da cikin nan ainihin abubuwa wasu abubuwa wasu abu kan kuma yadda ka ji ana faɗa don kwanan nan ni na je sayan wani ba gurin wani a shago sai ya je sayo abin a kasuwa da ya zo sai yake cewa ka duba wannan abin 32,000 yanzu aka sayar min suga ne ya je saya abu a shagon wani a kasuwan sai ya ce sau 32,000 aka sayar min amma inda da kuɗi na je 27,000 za a sayar min ya ƙara min 5,000 a kai haka ne kuma ƙa'idarsa to idan ɗan kasuwan ƙauye ya ce shi sai ka zo masa da kashi saboda haka shi mai tudu ya ce ba zai sayar maka da buhunsa 20 ba in cash ne ka baki 20 in ba cash bane ka baki 22 ko 3 saboda shi ma sai ya biya 3000 a je a fito masa 20 bai sai je kasuwar kauye da wannan nambobin da aka masa da kuɗi to dan Allah bai sai da su ga shago ba wanda yake mu'amala da manyan diloli zai ce dole shi ma sai da cash ake sayar masa to ba wasu abubuwa daban suke shigowa domin misali wanda yake kasuwa irin sa tudu yake sai maka shi in cash ne ka bashi 20 idan ba cash bane ka bashi 22 saboda 22 nan biyun ita zai yi biya ko a je a yi layi a POS ko a ATM ko a yi yaya sannan ya fita 20 din sannan ya zai wani wannan to wannan shi ya halatta a kasuwa su za halatta amma wanda shi ba da ilimin wannan bane zaka shi bai halatta ba abin da ya ba fa'ida gurza saboda komai iya duba abin da zaka yi ne na riba don shi mai ya kaba yi faduwa zai yi in ka bashi aini 20 dai ya sake zuwa ya sai biya 2000 aka fito masa 20 sannan ya sai kauye saya ai faduwa yayi to akwai wannan mubarrat da suke zuwa su ga mutum ai zan mutum ya ce halal amma mutane kuma da masu ana wani abu yazo sai a fake da shi sai a shigar da wasu abubuwa daban saboda haka idan kasuwan POS suke magana ta asali wanda muka sani to wannan ta halalta domin akwai abubuwan da yawa da in ka sai ma za ka bi asalin yanzu suke shi ne a rayuwar yanzu nan ba za ka yi rayuwa ba yawa to wannan shi ne abin da yake faruwa wallahu a'lam wannan ba shi da komai bai shafi azumi ba yawa
Amen.